اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اسوک اللہ مدہ سورارم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکن مدہ ساکی قسم چوہتا رد کوچتی من صابن شرینا فتو الرحمة شرین دا یکی با قداما دو من ایکو دا تنبوینکو ودن لسک شافا الدینی دا ریوازو اگمالن دو من سامو مفتا کما انا ایا ایکو من دا ساکوان تنبوین تچکن ون نشیری تاہنگر ایکو در وطچن ساکو واتو ساکوان تکس کو کما ساکوان واساپ اکن لندر ویا سپلی با کوئی سپلی اکو شدہ سپلی حقو ویا حقو بیار بیار کو کما تکن ادریشن ایمال نا پتو رحما ات یهو دات کوم da kuma shafin Fatawar Rahama da ke kan dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar yayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 14 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OON, babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a cikin shirin namu na yau za mu shiga kai tsaye domin fara karantar tambayoyinku domin jin amsoshin tambayoyin daga bakin mala. Akram kallahu ne tambaya ta farko a cikin wannan shiri yake cewa, idan an yi aure a cikin fim aka gabatar da siya sadaki da shaidu amma iyayen amarya ba su sani ba, shin auren ya dauri?
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd, wa masu kallo da sauraron a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda ya kamata mu sani shi ne, shi aure yana da rukunai. Da aka rasa rukuni ɗaya daga cikin rukunansa, to bai ba. Cikin rukunan aure akwai wato su waɗanda za su yi auren, a san waye zai aura wa za a aura, shi ne almahal. Wato wane ne mijin, wane ne wace ce matar. Za a zo a yi aure akan wani wanda ba a san waye ba, a ce an aura ma wani ba a san shi ba, daga ba a je a nemo wani a ce to kai ka zo ka karɓa auren, kai ne mijin matar mijin, wannan ba zai yi ba, zai san san wani ne ita ya auri wance. Wannan rukuni ne daga cikin rukunan aure. Cikin rukunan aure akwai waliyi, shi ne wanda zai ba da ita macen, zai ba da aurenta ko uwanta ko ɗanta. Dan mace ce babba tana da ɗa babba, zai ba da ɗan ɗauranta ko ɗan uwanta yayanta ko baffanta, wato ɗan uwan mahaifinta, uwansa ko kaninsa. Da dai wanda duk ya yi shari'a ta yarda cewa zai iya zama waliyi, to sai shi ne zai ba da aurenta. Wani can daban ba zai iya ba da aurenta da waliyinta yana nan. Haka nan ba za ta iya aurar da kanta ba, bisa ce ita ta ɗauki nauyin auren da kanta da kanta, ba ta wannan mazinaciya ita suke wannan ba matar aure ba. Dole a samu waliyi, sannan kuma dole a samu sadaki. Dole a samu sadaki, wato a yarda cewa akwai sadaki, ko da ba a ɗauko shi a lokacin an bayar ba, amma dai kada a ce babu. Wasu auren da aka ce babu sadaki to bai zama aure ba. Dole a ce ga sadaki, ko dai a yanke sadakin, ko kuma a ce nan gaba za a yanke a faɗi nawa za a bayar, amma dai ya zama akwai shi. Ana iya zuwa a ɗaura aure ba a ma tantance nawa za a biya ba, amma ba da sharaɗin babu ba. Sharaɗin akwai sadaki, amma da gaba za mu tattauna a ga nawa za a bata, ko a ba da shi a lokacin, ko kuma a ce nan gaba za a bayar, duk ya halatta, amma dai dole ya zama akwai shi. Sadaki rukuni ne, sannan a samu siga wadda za ta gudana tsakanin shi mai ba da aure, wato waliyi, da kuma shi mai karɓar aure, ko da shi an danna kansa ko wakilinsa da ya turo. Waɗannan duka su ne rukunan aure. Idan aka yi aure ba ɗaya daga cikin to aure bai ɗauri ba, bai zama aure ba. To abin da zai faru a fim, wasu ne su a junansu can ba waliyi. Ba waliyi, kawai dai a zo a ciki a wasance, a ce kai ne ubanta, saboda ka ba da aurenta a cikin wasa, anan an rasa wali sai zaka bar a ce an yi aure ba an aure ba zai samu a haka ba tunda ba wali amma da za mu kaddara cewa ubanta ne a fim din na gaske na gaske ko wanda zai iya zama waliyinta idan ba uba kamar danta ne ko mijinta abinan dan uwanta ne zai iya zama waliyinta sai ya ce kira ta ya kira wani ya ce ya daura musu aure na ba ka aure ta to aure ya yi ko da afin ne in ya zama na an sharaɗin da muka ambata suka cika sharaɗin da muka ambata suka cika to ko afin ne ba shi ba a wasa a cikinsa ko da wasa mutum ya ce wa wani na ba ka yata aure kan sadaki kaza ya ce na karɓa shi kenan ka zama wasa sau ba zai da ya ce kai wasa fa nake maka ba. Ba wasa a cikin harkar aure. So da in dai har ya ce ya ba shi kuma ya ce ya karɓa shikenan ko in ya ce yana son yarka da aure zan ba da saraki kaza ce na ba ka shikenan ta tabbata ko da a wasa ne shi ne abin da ake cewa jidduhunna jiddun wa hadduhunna hazla da saki da aure da saki da yantawa gaskiyansu gaske ne wasansu gaske ne jidduhunna jiddun wa hadduhunna jiddun wato gaskiyansu gaske ne wasansu gaske ne babu wani wasa a ciki to amma dole sharaɗin sai sun cika amma haka in ba wa sharaɗin ne suka cika ba wani can ba zai iya aure da irin wani ba don kawai an ce shine uban fim ba zai iya zama waliyin gaske ba don ya ce ya ba da ita to sai haka wannan ba za a kira shi aure ba
to haka muka launi wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yana bin wani bashi kuma ya ƙi ya biya shi shin mai bin bashin zai iya ɗaukar wani abu daga cikin dukiyarsa ya sayar domin ya karɓi haƙƙinsa
ba haka ake ba inda haka ake za a yi ta rigima saboda zai ɗauki wani abu nashi ya yi masa kuɗi shi kaɗai akwai shari'a ita shari'a ita suke cewa to a je idan yana da kadara ba ya da kuɗin zai biya ɗauki kadararsa a sa ta a kasuwa a sayar da ita da farashin kasuwa a ɗauki kuɗin a biya mai haƙƙinsa sauran canjin a ba wa mutumin da yake mai kadara amma ka ce kai da kake yi ba shi ya koya ma za ka sai masa da ita idan abin 100,000 ne kana ajiyewa kai kana shan ba shi 30,000 kana ajiyewa ka bugar da ita a 30,000 ɗin ka ce ka rage kuɗinka kana ajiye bugar da ita a 50,000 ka ɗauki 30,000 ka ba shi 20 tare da cewa kadara su za ta yi 100,000 sai kai buƙatar ka kawai kake so ta samu shi yasa idan kana da buƙata ba a yadda kai kuma ka yi abin da zai cutu ba sau shi yasa shari'a take shiga in aka shigar da shari'a to ita shari'a ita ce za ta ce to ba ka da kuɗi amma yana da kadara to kadara ta shi tana ina ga ta kaza kaza ne a nemo masu sayan wannan nawa za ta yi a kasuwa kaza ne to shi kenan a sayar a ɗauki kuɗi a ba mai kuɗi kuɗinsa rau da a ce kuɗinsa ne ya biyo ta hannunka to wannan shi ne malamai suke cewa mas'alatul zuhur ita wanda kake bin shi bashi kuɗinsa ya biyo ta hannunka kamar ka kaya samu bashinka ya biya dawo maka sai ka riƙe kayanka shi ma anan wasu malaman suna ganin bai kamata ta hanyar cin amana kai ka ce ta haka za ka ɗuye kuɗinka ba kamar shi ya ci amana kai ma ka ci amana amma dai wannan daga cikin malamai kamar Shafi'i suna ganin ba laifi da har taurin bashi ya riƙe ma kuɗi ya riƙe ma kuɗi sai wani ya turo masa kuɗinsa ta hannunka to kana iya ɗaukan iya naka ka ba shi canjinsa tunda ya san kana bin sa amma ba wai ka je ka ɗau kayansa ka kai kasuwa ka sayar kai musu farashi kai da kanka ka sayar da su ka ce gashi ka sayar da kayansa ka za ka ba shi kuɗin sa a nan za a iya samun takaddama mai ƙarfi
to malam shi ne wannan tambayar cewa yake shin mutum zai iya ware wani lokaci kullum ya rika karanta alƙur'ani da niyyar ladan karatun ya isa ga mahaifinsa da ya rasu
inda aka sani akwai abubuwa na aikace a aikace waɗanda a musulunci ya zo da sufi suka zo akan cewa kai tsaye ladansa yana tafiya zuwa ga mamaci ana iya yin su a madadin mamaci kamar wanda bai yi hajji ba a yi masa hajji ta wakilci da niyaba shi wannan nasi ya zo da shi a hujja annar suka san da an shiga ruwa kamar sadaka kuma da ya rasu a yi sadaka a madadinsa yana da nasi ya zo da shi to sai da ka akwai abubuwan da nasi ya zo da su ana iya yi mutum idan ya rasu sauran ayyuka kuma da nasi bai zo da su ba kamar azumi na ba kan ce shima da shi ya zo da shi hadisi Abdullahi dan Abbas kuma da yayi da kan can azumi shi da su cikin magadansa sai wani masa ya biya masa wannan ba kan can da yayi shi wannan da shi ya zo da shi nan mata wa alaihi sawmun sama an huwa lihu ana nufin sawmun nazar wato azumin ba kan ce waɗannan da su sun zo da su amma akwai abin da nasi ya zo da shi kamar sallah misali sun zai iya tsayawa sallah tun farko da niyyar wani yake wa sallah yana yin sallah don wani wani nasi bai zo da shi ba a haka nan karatun Qur'ani nasi bai zo da shi ba amma wasu daga cikin malamai kamar Ibn Taymiyya a cikin littafinsa Qa'idatul Jalila yana ganin cewa mutum zai iya yin ibada a karan farko da tashi ce ta kansa wato ya yi salloli na nafin hudu bayan ya gama sai ya ce ya ubangiji sallolin da nuna ta isar da ladansu ga wani ce to a nan ya mallaki abin ya mallaki sallolin nafin hudunsa ne aikinsa ne daga baya ya yi sadakarsu ga wani amma ba wai tun a karan farko ya tsaya sallah da niyyar wani yake yin sallah saboda shi ba wannan bai zo a abin amma don bayan ya yi ya gama shi wannan zai iya sadaukar da ladan zuwa gare shi to karatun Qur'ani ya ce a bisa wannan mazhaba ta Ibn Taymiyya da tana da faɗi yawancin malamai wasu sun taƙaita abin ne akan wanda nasi ya zo da shi ya tsaya a kansa wanda nasi bai zo da shi ba to sai ne kai mutum addu'a ita wannan ƙofa ce a buɗe kai kuma mace addu'a saboda haka idan ka gama karatun Qur'ani ko ka gama sallah sai kai masa addu'a kuma Allah ya gafarta masa ya ji kansa kai ta wasu da wannan ibadar da kai ya Allah saboda ibadar nan da ne saboda sallolin nan saboda karatun Qur'anin nan Allah kai ma wani kaza 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 ka gafarta masa kai masa rahama ka sa aljanna ce ko masa duk addu'ar da ya kamata kai mana ci kai tawassulan da wannan aikin naka to wannan ya fi tafiya bisa doron nasi akan a ce tun farko niyyarka shine kana yin karatun saboda shi ya samu ladan
wa kan kallahu min wannan tambaya yake cewa menene hukuncin yin sallah a zaune domin ana ganin mutane da yawa suna yin sallah akan kujera a masallatai
a su rukunan sallah tsayuwa da ruku'u da sujjada waɗannan dole ne a san dukkan wani masallaci da zai iya yin su ya yi su idan ba zai iya yin wasu daga ciki ba ko ɗaya daga cikin su amma zai iya yin sauran wanda ba zai iya yi ba ya faɗi da kansa amma sauran suna nan ba su faɗi da kansa ba a kaddara mutum zai iya yin ba zai iya tsayawa ba amma zai iya yin ruku zai iya sujjada wanda zai iya zama in an zo ruku ya tashi ya ruku sai ya tafi sujjada sai ya ce dama ba zai iya ba to ta faɗi da kansa sai ya zauna amma da zarar aka ruku sai ya ruku sai ya tashi ya ruku ba zai iya ruku zai iya sujjada ko ba zai iya tsaye ba zai iya ruku ba amma zai iya sujjada to tsayuwar da ruku'un sun faɗi da kansa amma sujjadar ita dole ya yi ta saboda haka ba wai mutlaƙan dan mutum ba zai iya tsayawa ba amma zai iya ruku'u zai iya sujjada sai ya ki sai ya zauna kawai gaba ɗaya ya yi sallar haka da nuni ba tare da ya tafi ruku'u ba tare da ya tafi sujjada ba to in ya haka to ya bar abin da zai iya yi bai yi ba kuma bazan rukuni a cikin sallah ta ɓace ba haka ba hana sallah aka yi a zaune ba an yadda a yi sallah a zaune idan ba za a iya yin ta ba a tsaye nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallah ka'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jan haka annabi ya ga Ibrahim bin Husayn ya tambaye shi game da sallah a zaune ka yi a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune ba za ka iya ba kai a kishin gida a kwance ma za ka iya sallah idan ba za ka iya tsayawa ba saboda haka dukkan rukunin da za ka iya yi shi to ba zai sare daga kanka ba saboda ba za ka iya yin wani ɗaya daga cikin rukunin ba nan ba za ka iya tsayawa ba za ka iya yin amma za ka iya ruku za ka iya sujjada to za ka iya saboda ka sai ka zauna akan kujeran amma da zarar nan ya yi ruku sai ka tashi daga kan kujera ka yi ruku tare da shi an fahimce ni idan za ce ba za ka iya ba sai a kama kujerar sai ka zauna a kai amma da zarar ka ga imin ya yi ruku sai ka miƙe tsinke ruku ya tafi sujjada sai ka tafi sujjada tun duk waɗanda za ka iya su ba za ka iya cewa tun da dai ba ka iya tsayawa ba to ruku ma ba za ka yi ba sujjadan ma ba zan yi ba tun da za ka iya ko ka yi to sallar ka ba ta yi
To malam wannan tambaya kuma cewa take mutum ne a baya ya kasance baya yin sallah da azumi yadda ya kamata sannan a lokacin makaranta ya saci kayayyakin mutane yanzu ya tuba amma bai san adadin salloli da azumin da ya bari ba kuma bai san yadda zai kai haƙƙin wasu daga cikin waɗanda ya cuce su ba menene ya kamata
ya abin da ya shafi haƙƙin Allah sallah da azumi sai ya tawaye istighfari ya tawaye tanafufi abin da ya shafi sallah ya tawaye tanafufin salloli abin da ya shafi azumi ya tawaye tanafufi na azumi abin da ya shafi haƙƙin jama'a kuma shi wannan sai ya kintata kura in waɗanda ya san suna nan zai iya samun su ko sai ya yi musu da haƙƙin su ko ya yi da magalin su idan sun mutu wanda ya san ba zai iya samun su ba ba zai iya samun magalin su ba ko sai ya yi musu sadaka da abin da ya san cewa ya karɓa da gojin su idan bai san ni ƙidarin abin da ya karɓa ba to sai ya tayar ta fitarwa har zuciyarsa ta gamsar da shi cewa yanzu dai ya yi abin da ya san cewa ya biya abin da ya san cewa ya cutar da mutane kansa da iya zama hada kari saboda ka yi ta yin abin da zuciyarsa za ta samu nutsuwa cewa yanzu kan ya san duk abin da ya karɓa wurin mutane yanzu ya biya
to wannan tambaya kuma malam cewa yake wani mutum yana son ba da kuɗin sayan abin layya shin ya halatta a ba da kuɗin a sayi rago a yanka a raba naman idan an yanka za a iya ambaton sunansa a ce Allah ya karɓa masa ko dole sai shi da kansa idan ya yanka dabba
ita layya ba a ce wai in za a yanka mutum da ya sai an faɗi sunan shi ba muna duka shaci faɗi ne da mutane ita layya ba a ce idan za ka sai ka sai ka faɗi sunanka ba babu ba babu wannan a cikin sharaɗi ni ya ce kawai a zuciya sai za ka kai sai rago ka bayar wani zai yi layya da shi shi kira Allah zai baka lada ba sharaɗi ya aka bayan kan sai an kira wasu na wanda ya ba shi ragon an ce saboda shi ake yankawa Allah ya riga ya sani ya san dan me kai ya san neman kai da neman kusancin sa kuma shi kenan shi ne kuma zai biya haka ba sharaɗi ana magana ambaton suna ba wannan sharaɗin
to akan muka lahu wannan tambaya kuma take cewa mutumin da yake fama da larurar spinal cord injury wanda hannuwansa ne kawai suke motsi shin zai iya yin taimama ne ko kuma ya yi alwala da ruwa gwargwadon ikon da yake da shi
a inda har yana da hannunsa suna motsi kuma zai iya alwala su kawai dai sauran gaɓoɓin sa ne za su motsa ba a yadda nake fahimta yan hannu tun da alwala idan ka aikin hannu ne ba aikin ƙafa ba ne da ba ƙafa wanke ta za a yi to in ya zama da hannun duk suna aiki ka zai iya alwala kenan ba za ka zai taimama ba amma in ya zanto ba zai iya alwala ba sai a yi masa na koyar da za su iya masa in ba wani wanda zai iya masa a kusa to na san wanda ba zai iya gara ba zai taimama ba da zai yi da jikinsa ne zai motsa ya kai fuska da takun hannunsa
mai wannan tambaya malam cewa yake idan mutum ya yi layya sannan ya yi niyyar ladan layyar ya isa ga iyayensa da suka rasu shin shi ma yana samun ladan layyar ko kuwa ladan gaba ɗaya ya tafi zaman wata
ita layya mutum yana yi wa kansa ne ko ya ba mu wani mai rai ya yi layya shi kuma ya samu ladan taimakawa da abin layya wannan duka shi ake yi amma mutum ya yi wa mamaci layya wannan ba zuwa sunna ba wanda ya riga ya rasu ba a yi masa layya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi wa wani wanda ya rasu ya ce ga wannan layyar tana na Khadija ce ba ko ya ce ga wannan ragon na abin nan cikin yan uwansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu ya ce shi aikin Uhud ya ce ga ragon layyarsa ba ko taɓa ga irin wannan ba yana da yin layya ya ce Allahumma taqabbal hadha Muhammadin wa ali Muhammad wa al ummati Muhammad na yanka bayan ya yi bismillah ya ambaci sunan Allah ya yanka sai addu'a kuma ce ya Allah ka karɓi wannan daga gare ni da iyalaina da kuma al'ummata saboda ba maganar a ware wani dabba a ce wannan ta ware ce za a yi masa layya ya rasu babu wannan a sunna
malam ne wannan tambaya ya ce kuɗaɗen da ake bayarwa ga iyalan mamaci bayan rasuwarsa shin suna cikin gado ne ko kuwa ba sa cikin rabon gado
duk wanda ya riga ya rasu to kuma babu wani haƙƙin mallaka da yake da ita kana mallakar abin ya sana kake da rai amma in ka riga ka bar duniya to babu wani abu da za a ce bayan ka bar duniya ka mallaki sai dai abin da daman naka ne amma an yana hannun wani kamar kana bin wasu bashi basu biya ba bayan ka rasa har karɓo bashin da kake bi to daman can naka ne za ka zai shiga cikin tarika zai shiga cikin kayan gado za a yi maka rabo irin da ake wa gado amma idan wani abu ne bayan ka rasu sai aka mallaka kake gashi nan kamar irin a ce mutum ya rasu soja ne ko wani ma'aikaci ne sai a ce za a ba iyalansa salararsa na wata uku wata uku fa ba na aikin da ya yi ba a wasu wata uku gaba wanda bai yi su ba kaga a nan wani abu ne wanda ya zo ba ya rasu wata uku inda yana da rai ba za a ɗauki wani kuɗi a ba shi ba sai ya yi aikin sa na zabiya shi amma saboda a taimaka iyalansa a ce a haɗo salari na wata uku ko wanda ake ba shi ana ba shi 500,000 ko 1,500,000 da ba matar to nan ba za a si masa rawan gado ba a tallafi ne da aka ba wa iyalinsa da yake kula da su saboda ka za a raba su bittisari akwai in iyalin raba iyali ne misali a ce yana da mata biyu ko ce tana da yaya uku to za a raba musu bittisari ba maganar a tuba wannan mace ce wani namiji ne a ba wannan kashi biyu wannan a ta kashi ɗaya daidai da za a raba ba maganar wannan in kuma a duka mace ɗaya ne wasu ce aka to tallafi ne aka ba uwar za ta kula da ƴaƴanta ko za ka ba magana da go in akwai wasu irin uwa can da suke da gado a ce ƴaƴan na ta mata ne saboda ka akwai ƙannansa ko yayyansa da za ka gaje shi a ce to su ma a yanka a ba su a'a na ta ne da ita da tunda aka ce family ita ce family ɗin da ƴaƴanta saboda ka sai a abin nan sai a in akwai wata tsohuwarsa ko wata yayarsa da yake taimaka daima ne yake da rai aka ce to a ɗan ba ta ita ma yanzu wani abu a cikin wani duba laifi amma ba wai rabon gado za a yi masa ba.
Shakar makallahu ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ni yaron shago ne wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da POS shin na halatta na sayi POS da kuɗina ya daga cire musu kuɗin sannan in saka a gidan sana'ata.
Idan sabi ya tsara da shi yaron shago kuma ya ce sa a jarinta nasa na shagon nasa ne ni shagon sa ne kayansa aka saya aka ba shi ya cire da POS ya kamata kuma ya cire canjin mutane ba in ko ba ba shi ba ne shi yana da wata abu ne daban je wannan kaya da mai kaya na wasu nuni da shi da bura kawai yake wajen mutane suna shan wahala wajen nemo cash da za su biya mai kaya ko yaje ya nemo wannan POS yake musu canji da shi don samu sauki wannan babu laifi amma in yanzu ce shi ne mai shagon yadda na biya ce sa a jarin sana'arsa shi ne mai shagon suka zo za ka biya ka ban da POS kuma ka ce sai ka ce wani abu a gunsu har ina yau wannan ina za ko cutar da masu ma'amala da kai da ka haƙura da riba da za ka samu a cikin kayan da ka sayar musu wanda ka ce sai ka zo ta hanya kuma don ka ƙara wani kuɗi da dogon su amma in shi ne shagon daban kai tsare maka kake kuma ka ga mutane suna wahala wajen nemo kashi kuma sai kashi yake karɓa sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka riƙa ba su wannan hidimar ta ɓangaren ka to wannan babu ne.
To wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kudin aiki a account na mahaifinsa amma ba ya aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kudin ba sa nan shin zai iya neman a cire masa kudin kafin rabon gado
in shi aka ba kudin in ba mun shi aka ba kudin in lai kawai ajiya ce ya ba wa mahaifinsa account ɗinsa ko da ka dashi ne ya ka za a cire masa abin da ɗinsa in ba uban ya cinye ba kuma da ya cinye ai ba za a samu gado ba za a ci ba za a samu kayan gado ba idan mahaifin aka bawa shi don shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba wa uban don ya samu abin da zai jinyar ɗansa irin ba za a ce a dawo da shi ba ɗan ba yana nan cikin kayan jinkir uba sai aka ya danganta da wa aka bawa wasu bayarwar ma'ana shi misali shi yake jinyar kansa shi ɗan yana jinyar kansa sai ya nemi ƴan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samu abin da zai cinye kansa sai aka sa masa kuɗin ta akawun babansa ba kuɗinsa ne ba za ka za a fito masa da kuɗinsa bayan mutuwar uban a ba shi kayansa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban da kuɗin yana cikin gado za ka ya danganta da wa aka mallakawa dukiyar lokacin da ake sa wa akawun ta.
To aka makallan wannan tambaya take cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci?
Ilimin taurari iri biyu ne. Akwai ilimin taurari na gane lissafi, na gane lissafi a gane cewa tsayuwar tafiyar wata ya taurari da gane alƙibla da sauransu. Wannan shari'a ta zo da shi ilimi ne mai asali tun can daman Larabawa suna da shi. Cewa da an nan laura wannan har ayatai ne fa ba hauna ayatar laura da jarin ayatar na hari mamsuwa da kanka mun fadda mun rabbuku wani ta alamu adadin sinina wal hijab wanda bi da alashan sabuwa an wal kamara nuran wa kaddara huma na zila li ta alamu adadin sinina wal hijab wannan duka ya halatta wajen majin hum ya ta dun laiki ba da faɗaɗɗi ilimin da yawa ɗan adam suna gane hanya ta hanyar ganin masaukan taurari da magudanarsu so wannan babu laifi ilimi ne za ka samu tun kafin musulunci akwai shi har zuwa musulunci alkur'ani ya tabbatar da shi ma ya lissafa cikin ilimin da Allah ya yi wa ɗan adam ya yi amfani da taurari wajen gane inda yake tafiya musamman Laraba a Sahara da Sahara ba ta da alamomi da za ka iya gane yanzu gabas kake yi ko kudu ko arewa wajen ke kana tafiya cikin dare babu ta yadda za ka gane gabas yanzu kake yi ka nufi inda ya tafi ko ko a kawo da hanya ka kama wani wuri daban to suka yi amfani da tauraro ya tauraro nan da inda ka hango shi ta gabas yake sannan ya kankulle ta ka za ka to wani suke iya tantance gabas suke ko wani ko kudu ko arewa to wani biya halatta da shi ne ka ga ana kunna kalandoji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni da lissafin shekara da sauransu da shi da ake gano lokacin kusufi da kusufi na rana da na wata duk da wannan ne lokacin damana lokacin da abin nan rani da sauransu wannan babu laifi ilimi ne mai asali yana daga cikin malaman musulunci suna karanta su ana ce shi ilmul hay'a da ilmul falak shi ne astronomy da turanci ne akwai kuma ilmul tanjim shi kuma da a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'arka a gano samunka da rashinka a gano sa'arka ko rashin sa'arka wannan kafirci ne shiga ne cikin haƙƙin Allah da'awa ce ta sanin gaibu da hanyar taurari a ce za a zo a bincika a gano taurarinka yana ina ne yana gabas ko yana kudu ko yana arewa a akwai a wannan lokaci aka haife ka a gidan din cikin tauraron kana cikin manzala kaza za ka kai kaza ne kai hawa'i ne kai ma'i ne kai kaza ne wannan duka shirka ce da Allah a wanda ya san gobe sai Allah qul la ya'lamu ghaiba illallah qul la ya'lamu ma fi samawati wal ardi ghaiba illallah wa qul innamal ghaibu lillah wace kace gobe na Allah ne kawai shi kadai ya san gobe haka duk wanda zai ce maka gobe ne za ka samu da tabiri na sun ma za ta sibo gada da tabiri na sun ga ayi adda ta mutu ba wanda ya san me zai samu gobe ko ina zai mutu wanda duk da awar haka ya shiga cikin haƙƙin Allah ne da awar sifatu suhufin Allah shi ne sanin gaibi al-ghaibul mutlaq da kuma na haramun ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya san wani abu da ilimin taurari irin wannan taurari da zama abu da sihiri wato shi da hukuncin da hukuncin su ne da ɗaya ne kuma na cewa ta ruwa ta tushiya tun ala mulki suleiman ma kafara suleiman walakin shayatu kafaru walakin shayatu da kafaru ya allimu na nasa sihir wala ka Allah ya hukunta musu da kafirci saboda abin da suke koya mutane na sihiri sihirin da yake ɗauke da kafirci wala ka in ilimin farko ne sanin kalanda da sanin lokuta da sauransu na halatta ilimi ne mai asali mai tushe kuma ilimi ne da zai gaya maka cewa ga sa'arka ga rashin sa'arka ga inda za ta je ga inda ba za ta je ba wani haramun mai kafirci.
To kan makallahu mai wannan tambaya yake cewa mahaifiyata tana hana ni sadar da zumunci da wasu mutane saboda saɓani da ke tsakaninta da su bayan ma bincika sai naga sabanin bashi da tushe mai karfi kawai zargi ne da maganganun mutane a irin wannan hali shin zan iya mata biyayya ne ko ko zan ci gaba da sadar da zumunci
in kace sadar zumunci ba na wasu wanda suke fice dangantaka ta gani da su dan uwan mahaifinka misali ko ɗan uwanta ita ko ɗan uwanka bane ɗan uwanka ko dai wanda suke dai akwai alaka ta jini ta nasaba ulul arham da Allah yake faɗa wannan haƙƙi ne da ke tsakanin ɗan uwantaka da Allah ya sanya da uwa bata isa ta dace wannan haƙƙi ba cewa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wa qul laha allazi tasaluna bihi wal arham saboda haka fara zumunci wani haƙƙi ne da Ubangiji subhanahu wataala shi ya tsara shi shi ya ajiye shi uwa dan tana da matsayi akan ɗanta bata isa ta dakatar da wannan tsarin na Allah ba tsarin Allah yana gaba da nata biyayyar Allah tana gaba da tata saboda haka ba za ta iya hana ɗanta ya sada zumunci ba ba za ta iya hana shi ba saboda haƙƙin wannan ba naka ba ne tana da haƙƙin ya yi mata biyayya ya taimaka mata ya nuna mata ƙauna ya nuna mata kula duk wannan tana da shi amma kuma ita ba ta da haƙƙin da za ta datse wani abu da Allah ce a sada الذين يسألون ما أمر الله به أي مسل سكي سادد أبن الله شيء أسادد شيء شيء الله شيء شيء أسادد زمن شيء وما تبي يكون شيء أدافي بأن الله شيء أسادة هكذا لا أدريت أنا لا أتلي مخلوق في معصية الخالق لا أدري ما لك أسابع ما لك النبي نشأ إنما الطاعة في معروف أنا إن لا أني تكين أبن الشرعة ذو تسد شيء تجدش wannan kuma ba ya daga cikin shari'a ta yadda da shi kan saba zumunci saboda haka ba za ta yi mata biyayya a nan ba za ta dai ci gaba da kyautata mata da yi mata kyakkyawan lafazi sausar zuciyarta da kuma nuna mata abin da bai iya kai bai dace ba ta hanya da ta dace.
To malam wannan tambaya yake cewa mutum ne idan zai kwanta bacci da daddare yake sanya bluetooth a kunnensa yana sauraron karatun alkur'ani har bacci ya ɗauke shi wani ne hukuncin mun haka
ba ko ba ya fi kan a kan isa kiɗa wasu ba za su yi bacci ba sai da sautin kiɗa a kunnensu sai za ka shaidan ne zai ta wato shiga ransu shi ne ƙarshen sautin da za su ji ya shiga zuciyarsu kafin su kwanta bacci ina kuma wannan kwanciyar bacci ita ce ta ƙarshe ba mata shi za su yi ba amma da sautin shaidan za su yi bacci munan ƙarshe kenan amma maganar Allah tana ji don bacci ya ɗauke ka ba komai wannan babu laifi a cikin yin haka.
To me wannan tambaya malam cewa yake akwai wani shugaba da yake bayar da tallafi ga ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan asibiti mu kuma ba mu da asibiti mun je neman tallafin a wurinsa kuma ya amince ya taimaka mana sai muka samu wani mai asibiti muka ba da sunansa idan tallafin ya zo sai mu karɓa tare shin hakan ya halatta.
Bai halatta ba domin a nan kamar kun yaudare shi mutumin kun nuna masa cewa kuma aikin asibiti kuke taimakawa marasa lafiya ake da gajiyayyu masu yi asibiti haka ku mun fito masa ya ba ku taimakon da yake ganin ga inda yake so a sa masa shi sai ku kuma kuna da naku abin daban amma kun haɗa baki da wani gurɓatacce wani za a yi amfani da shi shi ma a ba shi wani kaso wani ba ya halatta kuma irin wani da shi ya kashe ƙasar ko ba za a yi gaskiya da gaskiya ba ko ba za a kawo da shi to sai an yi da zaɓata shi maimakon an ce za a taimaka marasa lafiya a asibiti saboda haka masu harkar lafiya su zo a taimaka musu ta wannan ɓangaren akwai da yawa waɗanda suke kwanciya a asibiti suna buƙatar taimako ba su da ƴan uwan da za su taimaka musu ko suna da su amma ba su da ƙarfi. Saboda haka wani waye wata wani makudan kuɗi yake taimakawa a jiya sai magani a ajiye asibitin don a taimaka musu sai wasu su ɓullo masu su kuma wani aiki can daban kila su aikin su ma bai kai wannan muhimmanci ba amma yana da muhimmanci wataƙila ba shi ba shi wannan yayi niyya sai ka tashi ka karɓe masa kuɗi ka haɗa kai da wani wanda za a kawo shaida cewa a yi aikin lafiya ne sai kuma wataƙila saboda kai ka kawo abin saboda haka shi ya yarda ya ba da haɗin kai in an samu alama a bashi ku ɗauki wani sashi na abin nan wannan ba ya dacewa kuma ya yi shi gaskiya da gaskiya ai komai a ajiye shi a mahallinsa, wannan shi ne cigaban al’umma. Ba komai ya zo na cigaba sai mu kokarin da za mu ɓata shi ta hanyar rashin gaskiya, rashin amana. Wannan shi ya kashe ƙasarmu, mu’amalar da duk wata ƙasa za ta yi da mu, sai mun saka dumbu shi, sai mun yi dumbu, sai mun fito da wani abin da ƙarshe za su gano cewa shi ba ƙarshe a ɗaya da taimaka mana. Haka muke duk wani abin da zai zo mana ƙasarmu mana. Yaro kowace ƙasa malam ana ta tafiya da abin rinye-rinye cikin sauƙi, cikin jin daɗi, amma in dai ƙasarmu aka zo da shi to sai an sani da aka lalata shi, an shigar da son zuciya, an yi waye, an yi waye. To haka ba ta inda za mu je mu ji daɗi, ba mu ji daɗi ba a ƙasarmu, ba mu ji daɗi da mu’amala ma wasu ƙasashe ba. Yanzu ka duba bilmunasaba, biza ce ake cewa duk wanda ya shiga ƙasar Ingila ko ƙasashen turai za a ba shi biza umara. Saudiya ta ce za ta ba shi biza umara ya shiga. Suna ganin in ka shiga can ka fita, to ana ganin cewa kai an gama wanke ka, ba ka da matsala. Saboda haka sun yi amfani da wannan damar sai ma ka shigo ka fita. To sai ya zamana wasu kawai sun mai da abin sana'a na sannan mala. Sai a je a shiga a fita don a zo a tafi da wasu abin nan biza, a zo a tafi da wasu auren biza. Shiga a bashi kaza, a bashi kaza, ya je shigar da su ya fito. To daga ƙarshe ma har a gano ma mu ƙasarmu ga yadda ma ake amfani da abu. Gaba ɗaya ma sai su. Kowace ƙasa ta zo a yi mata wani alfarmar mu, amma an soke ƙasarmu. Wani irin dabbanci ne wannan mala. Da rashin hankali, da rashin wayewa, da rashin sanin ya kamata, da rashin kishin ƙasa a kan wani abu da za a baka. To da zarar suka gano kuma sun masu hankali ne, sun ga wani ya zo ya wuce da mata goma, ya ce duk wannan ƙanwarsa ce, wannan yayarsa ce, wannan yayar, ko ma wani ya zo ya wuce, wani ka dubi kayan jikinsa ma ka san ba zai iya biya ma waɗannan kuɗin jirgi su tafi ba. Saboda haka kowa zuwan kansa yi. Da zarar suna da wari, suna da hankali. To da gari mu a yi Najeriya an fi samun wannan, dole su yi shakka. An yi waɗannan mutane ba an je an yi takardun ƙarya, an zo an nuna musu. Saboda haka gaba ɗaya an kashe mutuncin ƙasar, an kashe darajar ƙasar. Saboda haka ba wanda zai shiga ya kima. Saboda haka duk wani abu da aka zo da shi, mu tsaya mu tafi da shi akan tsari. Rayuwa sai ta yi mana daɗi, ta yi mana kyau, abubuwan mu su ci gaba. Amma ba wannan. Kullum son zuciya ma da yamanewa da gidajenci, don ƙarewar gidajenci ne. Wani za ka ga cewa ya fi ƙarfin wannan abin da za a bashi. Ya tara abin da ya tara. Amma saboda mutuwar zuciya. Mutuwar zuciya da Allah ya jarabe mu da ita mala. Kuma bai iya dagula ya lalata kowa ya rasa ba, saboda biyan buƙatarsa. Allah ya sauke.
Amin. Wannan tambaya malamin cewa yake mutum ne matafiyi zai yi sallar azhar ƙasar sai ya tarar da jama'a suna shirin yin sallah a masallaci. Ya shiga ya bi su har ya cika sallah. Bayan an gama shin zai iya tashi ya sallar la'asar ƙasar?
Eh zai iya. Dan ya bi mazauna gida. An cika sallah da shi kuma yana matafiyi zai iya tashi ya sallah kuma la'asar a nan take.
Mai wannan tambaya cewa yake mahaifiyarmu ce ta rasu kuma ana binta salloli da kuma azumin Ramadan guda takwas. Shin za mu iya rama mata sallolin da azumi?
To ban san ana binta salloli ba, kamar ya ana binta salloli. Ita sallah za a bashi, za a ɗaukan bashinta. Ba a ɗaukan bashin sallah. Azumi kam za a iya ɗaukan bashin azumi na bakanci. Amma ita sallah abin da ake so ka yi ta kowane yanayi take ciki. Sawa'un mutum yana iya tashi ba iya tashi a kwance yake, shingire yake, matuƙar da hankali a tare da shi hankalin shi ya gushe ba. Ba za a so a bari bai sallah ba. Bari a ce ana bin shi bashi, ba a ɗauke masa sallah ba. Dai da rai a tare da mutum da hankalinsa kuma, ba hankalinsa bai gushe ba. To sallah tana kansa, ko da da zuciya ne, ce duka gaɓoɓinsa ba su yi motsa ba. To ko da zuciyarsa ne ana son yi sallah. Haka ba a ɗaukan bashin ta bari a ce ana bin mahaifinku bashin sallah ko mahaifiyarku. Hakanan shi azumi in na Ramadan ne, shi mara lafiya an yafe masa, wato an ɗauke masa azumi lokacin da yake rashin lafiya, in ya samu lafiya ya rama. To sai ya zanto kuma bai samu ya warke ba har ya rasu. To wannan shi kenan dama Allah cewa ya yi fa’idatun min ayyamin ukhar, ya biya a wasu kwanakin na daban. To Allah bai ara masa kwanakin biyan ba, sai kenan ba da wani laifi shi ta ɓangaren. Haka ba wani abu da za a ce ana bin sa, na ban bashin azumin da za a yi mutum shi ne bakanci. mutum yau Allah alkawari zai yi wasu azumin muka na kwana uku kwana hudu sati daya sai ya mutu bai cika wannan alkawarin ba to shine aka ce magajinsa su yi masa su biya masa amma banda na farin da
to malam me wannan tambaya kuma cewa yake muna da wata sana'a da muka kafa tare da kudin da mahaifinmu ya raba mana bayan ya yi ritaya mu uku ne muka hada kudi aka sayo wata na'ura amma dan uwanmu da aka ba amanar tafiyar da harkar ya fara cirewa kansa albashi da wasu kudade yana mai cewa shi yafi kowa wahala wajen tafiyar da kasuwanci haka kuma idan ya kawo aiki ta hanyarsa baya biyan wani kaso ga kasuwanci a yanzu akwai saɓani a tsakaninmu kan yadda ake tafiyar da kuɗin da ribar kasuwanci muna neman ƙarin bayani kan yadda adalci yake a irin wannan haɗin gwiwa
to adalci ta rangini ta ranga ne duk wata mu'amala da za a shimfiɗa ta dukiya to ya kamata ya zama an tsara ta a rubuce tun farko an fitar da kowa ka sansa a cikin abu za mu yi wannan mu'amala za ka ka dukiyarka in ka dukiyarta wanda ma zai ka dukiyarsa wanda zai haɗa da lokacinsa da ƙwarewarsa da damarsa to in aka samu riba nawa za a kasa ka to wani za a ba shi kasa cikin kaza cikin ɗari wani kaza cikin ɗari wani kuma saboda shi ba dukiyarsa sannan kuma yana shi bai kula da abin shi bai shige da fice shi kuma ga nashi idan ya ɗan ɗaga na sauran in waɗanda an ba su 20-20 shi wata ila ba su 25% mazan 20-20 kaza kaza duk dai da aka ga za a yi yarjejeniya a kai to haka ka ga ba maganar wani ya ƙara wa kansa ko ya yanka wa kansa albashi ko ya yi kaza ko ya kaza saboda an san me aka tsara tun farko wanda ya ji cewa tsarin bai masa ba daga baya zai zo a sake tsarin ko ya fita shi a san ya za a cire shi su ci gaba da yi wanda suka yi da tsarin amma a yi abu haka da ka kawai a ce ga kuɗi mu juya kawai shi kenan an tafi to ko wani da dole zai son zuciya ya shiga shi yanzu shi zai yanka a kansa albashi da kansa shi zai karanta ta wahalarsa da kansa da kansa ba tare da yarjejeniya da sauran uwan ba da aka taɓa irin wannan saboda haka mutane suna yin mu'amala ba tare da an tsara ta ba tun farko shi yasa musulunci ko aiki za ka ba mutum za ka ba shi aiki sai ka gaya masa da irin aikin da kake so da lokacin da zai gama ya baka aikinka sannan kuma kai kuma ga abin da za ka ba shi a kan haka ne za ku yi aiki idan ɗaya bai yarda da wani sharaɗi da cikin sharaɗin ba shi ke na fasa amma mu yanzu da yawa haka muke aiki ba mun san zai zo kama aiki ba bai san ba za a bashi ba kai ma kuma ba ka gaya masa da abin da ka bashi ba sai ya gama aikin sai ku zo kuma ku ta rigima shi ya kwaso wasu kuɗaɗe da sun fi ƙarfin aikin nasu saboda son zuciya sai kuma ka ji cewa ba za ka iya bashi wannan kuɗin ba ka faɗi wasu kuɗi wanda wataƙila ba su kai kuma wahalarsa ba sai ma saboda son zuciya to sai rigima ta ƙarki shi yasa shari'a ba ta yarda da ujira ba sai an san nawa za a yi meye za a yi na farko meye za a yi wani irin aiki kake so in maka ta yadda in ban maka wannan ba to ban canci ko kuma ba to yawanci wani lokaci ma shi kansa aikin ma ba a san wanne za a yi ba bai ba da aiki amma baka faɗa masa me kake so ya maka ba to saboda haka in ya zo kuma ya maka wani sai ka ce kai ba irin shi kake so nan ma a shiga rigima to ita ujira tana da wannan ijara abin nan ijara tana da wannan sai an yi wannan an san me ujira to amma da yawanci ba a bin wannan ka'ida shi yasa yake ci ke yawa a irin wannan ko zo ku hada kuɗi a ce za a yi wani mu'amala ta kasuwanci amma babu wani abu da tace in ɗaya ya rasu daga cikin ku maza da zuwa kuma ita rigima ya ce kuɗinsa ya baka yawa ko ta ba ko kaza ba daidai ba mai tambar ko ba a ɗauko hanyar a yi abin daidai ba sai aka ku zauna su rushe komai ku sake gina abu bisa tsari a rubuta kowa ya zo in ba da lauya za ku yi a zo da lauya ya shiga ciki a rubuta komai a sa hannu a sa shi kenan kowa ya riƙe kofi wanda daga baya ga cewa a cikin sharuɗin dama an ce wanda yake ga zai iya fita sai ya magana a duk lokacin da yake so an sa wani sharaɗin fita daga cikin yarjejeniya sai zai fita shi kenan sallame shi tafi ya san
to malam ne wannan tambaya yake cewa shin ya halatta ɗalibi ya karanta littafin tafsirin ahlam na ibn sirrin kuma ya riƙa aiki da abin da yake ciki wajen fassarar mafarkai
na ibn sirrin yana da littafi na afwan ibn sirrin yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka san fassarar mafarki in aka koma sirarsa hukuma cikin tarihi Dimashq. Ya na kawo wasiƙa sai ya zo magana cewa yana kusa makulki. Amma littafin da ake dangana masa, littafin da ake cewa تعطير الأنام وتعطير الأنام بتفسير في تفسير الأحلام كان ابن سيرين من قرياني ابن سيرين يربط اللتاج وشي ابن سيرين ما إلى ربط كم أكيد أسا كده إذا أذونا أربط مع اللتاج شي لم يكي قوم يكا أحدد إذا باك يهدد شوابة فيك كبر ما سي يهدد شوابة أحدد شي ما إذا أذونا أربط قو حديثة ما ذا الله أحدد شي وراك أحدد شوابة كيشي ما لما حديثي ني تلقى كم الواجران أنا ابن مالك نابيني a shekara 110 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya suka zo suka kirkiri littafi, aka dauko wasu ruwayoyi na tafsirin da yayi na wasu mafarkai da aka gaya masa ya fassara, aka kuma ƙara abubuwa da yawa a ciki. Aka yi littafin suna sai aka ce na Ibn Sirin. Aka wannan littafin shi kansa danganta shi da Ibn Sirin bai inganta ba. Ba littafin sa bane. Sannan shi ko fassarar mafarki ba ya da alaka da wani mutum guda ya fassara, kuma kowa haka zai fassara. Fassarar mafarki yana da alaka da nau'in mutum, inda ya mafarkin da al'adun mutanen da yake cikinsu, da yadda suke ɗaukan abubuwa, duk wannan suna da tasiri a fassarar mafarki. Da haka mafarkin da Balarabe ya aka fassara mashi wani abu, in kai Bahaushe ba rage fassara ta zama haka ba, saboda kai kuma yadda kake kallon abubuwa ba haka shi wataƙila Balarabe yake kallon su. Saboda yanzu ka ga misali gurin Balarabe maganar Raƙuma, maganar Sahara, maganar wani abu ne yana da ƙisoshi a gurinsa da tarihi da labarin zuka da waye. Kai a gurinka wataƙila duk ba ka da wannan, kai babu shekaru ba rayuwa kake cikin Sahara ba, ba ta abu da kake Raƙuma ba. Saboda haka mafarkin Raƙumi kai a gurinka ba daidai yake da mafarkin Raƙumi Balarabe. Saraka kowanne yana da alaka da wannan abubuwan. In ka tashi zaka fassara mutane hulfi sai ka san al'adarsu. Balarabe ba sa babbar riga, kana sa babbar riga. Saraka in Balarabe yayin hulfi a cikin babbar riga, shi mafarkinsa daban da kai da za ka yi hulfi a cikin babbar riga. Shi sitararsa ce, kai za su da karfi. In ka yi mafarki da kwarkwaro a kanka irin na Larabawa, ka saka irin shigarsu. Ba shigarka ba ce. Saraka shi in yi mafarki irin wannan, ba su fassara su ba ta farki zai zai da taka makai da ba shi maka ba. Haka abinci, haka gurin zama, duka yana da tasiri wajen fassara mukai. Ba haka zo a sai wani littafi a ce sunan shi fassara mukai. Da zamana duk wani abu ɗaya da aka fassara wani mafarki a kansa, kai ma in kai irinsa haka za a maka ba zai zama ɗaya ba.
To malami, wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin aske gemu gaba ɗaya, ko rage shi ko gyara shi?
Amma aske shi gaba ɗaya wannan baya halatta, yana daga cikin tashabbu waɗanda ba musulmi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da tsaida gemu, tabbatar da shi bai umarni da aske shi ba, bai ba damar a aske shi ba, a ce ma a saba mushrikai waɗanda suke aske gemunsu. Sannan gemu halitta ce da Allah ya wada namiji, kuma takan ƙara masa kwarjini da kamala. Aisha radiyallahu ta'ala anha idan za ta yi rantsuwa wani lokaci takan ce wallazi jammala rijala bil liha, na rantse da wannan da ya ƙawata maza da gemu, ya musu ƙawaye musu ado da gemu. Haka sifa ce ta kamala. Sannan kuma akwai sinadari da gemu yake da shi wanda yake taimakawa abin nan fatar fuska, fuska ba za ta kokkomaɗe ta yi rami ba. Da cewa wanda yake barin gemun su, za ta cewa fuskarsa tana cike kowane lokaci, ba za ta ta mammokaɗe ba kamar wanda yake aski gemun. Saboda akwai taimakon da Allah ya sa a cikin sinadarin da ya sa yake taimakawa shi ɗa namiji a cikin abin nan. Saboda haka ba ya halatta mutum ya yi wannan. Amma abin da ya shafi rage shi, wannan ya tabbata a sanin ɗan Umar cewa idan sahabbai suka yi umara wani lokaci sukan kama damki ɗaya na gemu, abin da ya ƙaru sai su rage. Wanda shi rage shi ba daidai ce da aske shi ba. Aske shin ya fi matsala, da cewa cika shi ɗin shi ya kafi so.
To, kai muka launi wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya shiga masallaci ya tarbi wani mutum da ya makara a sallar magriba yana tashi domin cika abin da ya rasa bayan liman ya sallami shin wanda ya shigo daga baya zai iya bin sa matsayin liman domin shi sauran sallar tare
magana sahihi ya zai iya akwai magana da take cewa wasu buɗi ba bai shi sallah ba wanda ya shiga ne da niyyar ya zama mamu ba da niyyar ya zama liman ba saboda haka ba zai iya canza niyyarsa zuwa liman ba bayan kuma da shi mamu ne wanda magana tana da rauni da cewa akwai ta daga wasu malamai amma a ka'idar ta cewa man sahat salatu sahat imamatuhu duk wanda sallarsa shi kadai idan ya yi limancinsa ya inganta to za ta yi aiki a kan wannan sallarsa shi kadai idan ta yi ta inganta ko ba ta inganta ba to wanda ka tambaya zai ce ta inganta ba to dan ne limancinsa ba zai inganta ba yayin da ya yi liman ya yi sallama to ya fita daga matsalar shi mamu ne yanzu ya zama mai cin gashin kansa saboda haka dan wani ya zo ya bi shi sallah ba zai zama laifi ba kuma sannan mutum yana mamu ya zama liman ai tana faruwa da mutumin da yake mamu sai liman a lura shi ta kare waye zai ci gaba da sun sallah ai mamun ne ya zama mamun ne amma yanzu ya zama liman saboda haka ba sharaɗi ba ne cewa dan mutum bai shiga da niyyar limanci ba to ba zai zama liman ba daga baya nabi sallallahu alaihi wasallam kan tashi sallah daga baya abdullahi dan abbas ko huraifa ya zo ya shiga sallar tare da shi tare da cewa kan sallar shi kadai ya tashi ya sallarsa ba daga baya kuma ya zama liman saboda wani ya zo ya jone da shi haka babu laifi dan mutum yana sallah a matsayin mutum daya kuma daga baya kuma ya zama liman kamar yanda zai shiga a matsayin mamu daga baya ya dawo fard yayin da liman ya gama sallah ya dawo shi kadai duk wani abin da zai a sallarsa shi ta shafa
to akan kallon da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatuwar rana na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 460 1455 ko kuma ta kan aggression email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook a madadin shirin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimin OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.